السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم سافية لهدي 23 جواتن جمادة الآخرة هجرة المنزول صلى الله عليه وسلم دبو الأهل الذي حدود 30 لديها والذي لديها شدة جواتن شدة وتجون دبو بيو دبيو نمي نبيا شيء قبل كراتمنا يتافن الوحيد المخطوب سيرة المنزل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تأى ساكن دي قباتا باي من فارع مدنة أكام أسر المنزل الله صلى الله عليه وسلم ما لم يما قنا ميدن فادي أكام وصد قتكين كويازا بي وصد قتكين سننو دا فتتو أولا نسبات منزل الله صلى الله عليه وسلم إفارة مدنة أكامسو ya fara da Hashim mun karanci abin da ya ambata gaba ɗaya a kansa sannan sai Abdul Muttalib shi kuma bamu gama ba sannan zamu je kan Abdullahi walidin manzo sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ya ci gaba da sauran abubuwa da suka shafi haihuwarsa da abin da zai biyo baya insha Allah dangane da Abdul Muttalib wanda shi ne muka tsaya kan magana a kansa ya bayyana mana cewa Abdul Muttalib da ne daga cikin ƴaƴan Hashim asalin sunansa shi ne mai shi Abdul Muttalib Abdul Muttalib ba Hashim ba Amr ibn Abdul Manaf sunan Hashim ke mu yawa shi kuma Abdul Muttalib ya sunansa shaiba yawon tsaye bayan abubuwan da ya bayyana ya faɗi cewa shi Abdul Muttalib wato shaiba an haife shi ne a Madina lokacin da shi Hashim ya tafi fatauci daga Makka ya tsaya a Madina ya auri wata mata daga Bani Najjar ya batta da ciki ya wuce zuwa Sham can kuma ya rasu a garin Gaza shi kenan bai zo wannan ɗanasa ba aka haifi wannan ɗa uwarsa ta sa masa suna shaiba daga baya ɗan uwansa Al-Muttalib ya ji labarinsa ya zo Madina ya karɓe shi daga wajen uwar tasa bayan ƴan maganganu da suka gudana tsakaninsa da ita shi ne ya koma da shi komawar da ya yi da shi mutane suka gan shi ya zo da yaro ya goyo shi a baya suka yi tsammanin bawa ne shi ne aka sa masa suna ko ake cewa Abdulil Muttalib wato bawa ne na Muttalib daga nan kuma ya zama Abdul Muttalib wannan shi ne asalin suna ne za mu tashi inda yake cewa walam ma mata ko haka ne in kun ji bambanci ku riƙa nuna min saboda in gane cewa akwai sai in sa alama yace walamma mata al-Muttalib yayin da shi al-Muttalib wato dan uwan Hashim mahaifin Abdul Muttalib ya rasu wa saba nawfalun ala arkahi Abdul Muttalib karmu manta cewa Abdul Manaf ƴaƴansa guda hudu ne akwai Hashim akwai Abdul Shams akwai Nawfal akwai Al-Muttalib waɗannan guda hudu sune ƴaƴan wa ƴaƴan Abdul Manaf ƴaƴan Abdul Manaf Hashim Abdul Shams Nawfal Al-Muttalib yawa daga Hashim shine ya haifi Shaiba Shaiban da ake cewa Abdul Muttalib Abdul Muttalib kuma shi ya haifi Abdullahi mahaifin Manzo sallallahu alaihi wasallam ko ga tsantsalar da take Nawfal yana da nasa Abdul Shams haka da kuma Al-Muttalib sai dai su waɗannan ba su da aqib ma'ana ba su da zuriya su guda uku nan Abdul Muttalib daga cikin ƴaƴan abin nan Al-Muttalib ai Hashim kai shine wanda yake da zuriya shine ya haifi Abdul Muttalib shi kuma ya haifi Abdullahi sauran kuwa ba su bar ƴaƴa ba shi yasa dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake ce ma Ahlul Bait in aka zo ta'arifin Ahlul Bait su wane ne Ahlul Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam malamai bayan sabanin da suka yi magana rajiha ita ce ahlul bait sune matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da banu to banu Abdul Muttalib da dukkan ƴaƴan Abdul Muttalib to ƴaƴan Abdul Muttalib din ba duka suka rayu ba su ma ma'ana wanda suka bar suna cikin inda sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da shari'ar sa cewa Allah ya haramta su cin sadaka duk wanda Allah ya haramta masa cin sadaka to su ne ahlul bait haramun ne su ci sadaka ma'ana ba sa cin zakka ba sa cin sadaka domin sadaka a wasakh ne daga cikin awsafin nan kazanta ce daga guntun wato mutane kuma daga hikimar Allah subhanahu wata'ala aiko da manzansa gare ya sashi baya cin wannan irin dukiya ba don komai ba saboda ya tsarkake shi daga tuhumar cewa dama ya zo ne da wannan addini domin ya taɓi dukiyar mutane wannan yana cikin babbar hikima sai ya zaɓi gidansa gaba ɗaya duk wanda yake da alaƙa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba a ba shi zakka yake domin zakka ta talakawa ce kuma Allah maɗauki sai tsarkake gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin wannan domin ya nuna cewa suna da wadatar da ko da akwai talauci yau da ne domin ya tsarkake wato danginsa daga cikin irin wannan dukiya ka taƙaita dai duk wanda yake daga cikin banu Abdul Muttalib su ake ce ma ahlul bait in ka haɗa su tare da matan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam domin dama asalin ahlul bait mutanen gida su ne waɗanda suke gidan mutum wato matansa da kuma ƴaƴansa a hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallama lokacin da wata rana ya kira Aliyu ya kira Fatima yarsa wato matar Aliyu ya kira Hassan da Hussein ya buɗe wani mayafi nasa suka shiga ciki kuma ya yi addu'a cewa ya Allah waɗannan su ne ahlul baitina kuma ya Allah ka tsarkake su ka tafi da ƙazanta daga gare su a bina'an akan waccan aya da Allah maɗauki ya ambata cewa innama yuridu Allahu liyuzhiba ankum ar-rijsa ahlul bait wa yutahhirakum tathira cewa ba abinda Allah ke nufi illa wato ya tsarkake ku ya ku ahlul bait lafazin ahlul bait in an faɗe shi dama ana nufin matan mutum a gidansa kamar yadda ya tabbata a cikin Qur'ani Allah maɗaukaki da ya turo mala'iku gidan annabi Ibrahim rahmatullahi wa barakatuhu alaikum sai suka ce ne ahlul bait kuma suna magana ne da matar annabi Ibrahim kuma a lokacin ma ita kaɗai ce amma aka ce masa ahlul bait don haka ahlul bait ba zai yiwu wato wannan lafazi a ce matan mutum su fita daga ciki ba ana haɗawa da ahlul bait wato matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkan banu Abdul Muttalib da kuma waɗannan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nafi akan su wato da Aliyu da Fatima da Hassan da Hussein waɗannan gaba ɗayan su ahlul bait ne babu wanda zai fidda ɗaya daga cikin waɗannan daga ahlul bait ana waɗannan sun shiga da nafsin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kira ya sa su a cikin wannan kifai kuma ya addu'a cewa waɗannan su ne ahlul bait waɗancan kuma saboda dama san lafazin da Allah maɗauki ya amfani da shi a cikin suratu al-ahzab da su yake magana kuma ba dalilin da ya fidda su duk da akwai masu kokarin fidda su din da dalilai waɗanda yake ba masu ƙarfi ba sannan gidan Abdul Muttalib gaba ɗaya wato ƴaƴansa waɗanda suka ragu har suka haifu har suka haifi ƴaƴa wato gidan Hamza a kodai ke Hamza bayan shi bai bar ƴaƴa waɗanda yake sun abin nan ba ma'ana dai Abbas sai kuma gidan Abu Talib wato ƴaƴan Aliyu da ƴaƴan Ja'far da ƴaƴan Atiq waɗannan sun ka haɗa su da ƴaƴan Abbas su ne jinsin da suka fito daga banu Abdul Muttalib waɗanda yake su ne ake cema ahlul bait na fata mun fahimta yawa waɗannan su ne gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda Allah ya hana ma cin sadaka to waɗannan lokacin da wannan Al-Muttalib mu bambance daga Abdul Muttalib daga Muttalib Al-Muttalib dan uwan waye dan uwan Hashim yawa na gaya muku da Laufal da Abdushams da Al-Muttalib da Hashim waɗannan guda hudu nan ƴaƴan waye ƴaƴan Abdul Manaf su na faɗa da zunnan yawa to yanzu zancen da muke yi shi Al-Muttalib yayin da wato ya rasu wa saba Laufalun sai Laufal ya zo ya zabura ya ala arkahi Abdul Muttalib sai zo ya yi wato babakire akan mallakar abinda Abdul Muttalib ya mallaka na gida da kuma an ci asali ana arkahi ana nufin abin nan fina'il baiti da farfajiyar gida wato dan fili da ya kunshi gidan mutum da kuma abin da ya shafi wato yar kwana tasa da sa'a da kuma atatin gida duk waɗannan su ake cewa arkai sai zo kai tsara a kansu ya kwace ma'ana kenan babban sa ne ya zo ya kwace masa abin da ya mallaka kun gane yau shi ne ma'anar wasaba ala yau wa faghasabahu iyyaha sai ya kwace masa su shi waye ya kwace wannan babban ina so duk kowanne suna ku rika rike shi Naufal wanda dan uwan Hashim ne ko yau Hashim shi ne Abdul Muttalib kun ga kenan Naufal baffa ne ga Abdul Muttalib yayin da Al Muttalib wanda shi ma baffan sa ne ko baffan Abdul Muttalib ne yayin da ya rasu sai ya zama Naufal ya zo ya kwakwace gidan da wannan shi Abdul Muttalib ya mallaka ya sai tsara akan sa yace naka ne fasa'ala rijalan min Quraysh annusrata ala ammihi kun gani sai shi Abdul Muttalib ya roki wato wasu mutane daga cikin Qurayshawa su taimake shi akan wannan babba nata da ya kwace masa filinsa da gidansa da yan wuraren da ya mallaka fa qalu sai suka ce la nadkhulu bainaka wa baina ammika mu ba zo mu wannan babban ka ne kanin ubanka ne ba za mu shiga tsakaninka da shi ba fa kataba ila akwalihi sai ya rubutawa dangin uwarsa shiwa shi Abdul Muttalib suwa dangin uwarsa a ina ga dai in aka ce akwalihi larabawa suna da dukka wajen siffanta irin waɗannan abubuwa ne kowa yana da akwal ɗinsa yana da a'amam in an ce a'amam ana nufin baffanni wato dangin uba in aka ce akwal kuma ana nufin wa dangin uwa yau dangin uwarsa mutanen ina ne mutanen Madina ne domin a Madina aka haife shi a banin Najjar su ne kabila suke wato na uwa to sai rubuta musu takarda shi Abdul Muttalib kenan tunda dama daga can yake daga can ma aka zo da shi fa kataba ila akwalihi min banin Najjar sai rubutawa dangin uwarsa wato banin Najjar abiyatan ya rubuta wasu baitoci na waka domin al'ada ce ta Larabawa saboda fasahar da Allah madaukaki ya hore musu duk abin da suke so su faɗe shi cikin sauƙi su kan faɗe shi ma da waka yanzu nan zai rera maka waka kuma mai zube mai kyau sai a aika ta shi ne aika musu yastanjiduhu yana neman taimakon su istinjabi shi ne neman najda najda shi ne a kawo maka agaji cewa to fa ga baffansa ya kwace masa gida da fili da sauransu yana so dangin uwa su zo su taimake shi tunda ya nemi dangin uban sun ce me sun ce ba ruwansu baffansa ne ba za su shiga tsakanin su da shi ba watara khaluhu abu sa'ad ibn abi akwai baffan kawunsa sai ce baffa dangin uba ke ko kawo kuma dangin uwa yawa sai kawunsa mai suna abu sa'ad ibn abi ya taho shi ne ma'anar sara sun an ce sara da sinin ana nufin ya taho yawa ya tafiya fi 80 rakiban da shi da mahaya mayaka mutum 80 daga Madina kenan ko ya taho Makka hatta nazala bil abah min makkata ya sauka hayyai wato zango a wani wuri da ake cewa abah lokacin aikin haji annabi sallallahu alaihi wasallam ya huta fatalaqahu Abdul Muttalib sai Abdul Muttalib ya zo ya tare shi fa kala sai yace da shi al manzil ya khali gidafa ya kawo fa kala la wallahi hatta alqa nawfalan ma'ana ka baro gidanka da komai naka ka taho saboda wannan sai yake cewa ai wallahi ba zan bari ba har sai na hade na nawfal nawfal wa kenan baffan Abdul Muttalib wanda ya kwace masa wannan wuyan yawa thumma aqbala fa waqafa nawfal sannan sai ya fuskanta ma'ana ya tinkari shi nawfal nawfal kuma ya tsaya wa huwa jalisun fil hajar aw fil hijr lokacin yana zaune a wannan iyaka da ake cewa al-hijr a jikin dakin Ka'aba wanda yaje aikin haji zai ga dakin Ka'aba bayan ginin ta na asali da aka gina wanda kai yake tsaye yanzu ai akwai wani zagaye kuma inda Hausawan mu suka samu suna gun indararo ba Hausa ne kawai ke faɗin wannan abu duk sauran mutane ba san wannan abu suna indararo yawa a wannan wurin za ga wasu mutane suna sallah wannan eriyar ita ake cewa Hijr wasu na cewa Hijr Isma'il wannan gun yana cikin asasin asali na ginin dakin Ka'aba tun zamanin Annabi Ibrahim lokacin da Quraishawa suka zo take gina Ka'aba bayan ta rushe, sai suka yi alƙawari a tsakaninsu cewa ba za su gina ta ba sai da dukiyar halal. To sai dukiyar halal ɗin tasu bata isa ba, sai suka bar wancan wurin bai sami gini ba. Shi da ya zama an bar shi haka har zuwa yau. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wata rana ya tashi ya so ya maida asasin Ka'aba a gino shi har da wannan hijirin, sai zama an haɗa Ka'aba ta zamanin Annabi Ibrahim ta tashi daidai wa gida. To amma sai yace ya san yadda Quraishawa suke damuwa, suke ihtimami, suka ɗauki wannan abu da muhimmanci. Yana tsoron tunda sun saba da shi a haka, in ya ce zai canza shi kila a samu tashin hankali. Shi ne har wata nake gaya ma Aisha, ba dan mutanenki ba, da na mai da Ka'aba a kan asasin Annabi Ibrahim. Har malamai suka ɗauki darasi daga nan cewa mai ilmantar da mutane ko mai wa'azi ko mai karantarwa yana da kyau ya riƙa kallon abubuwa gwargwadon sabon mutane da damuwar da suke da shi akan wani abu, wajen fifita ne zai fara da shi wajen ilmantar da su da karantar da su, saboda kar a samu tashin hankali. Mun fahimci wannan? Gudun tashin hankali ne yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai canza wannan foundation. In ya canza ba abin da zai faru, ma'ana kai bai yi laifi ba tsakaninsa da Allah, tunda asasin wato Annabi Ibrahim ne haka yake. To amma gudun Quraishawa za su ce kun ga wannan mai sabon addini, dama su abin da ya zame su kenan. Kace wannan wanda ya zo da sabon addinin nan da shi ya canza mana abin da muka sani na ginin Ka'aba, ya mai da shi wani naka, so yake tarihin a dangana wa gidansa. Kaso kowa abin da yake yadda yake hangen kowane abu da kai kake hange, daban da yadda kai kake hangen ka. Shi yana hangen ai wannan shi ne asalin ma ginin Annabi Ibrahim. Su kuma za su ce a iyayensu da kakanninsu bayan Annabi Ibrahim ɗin sun bar shi haka, tunda suka bar shi haka to a bar musu kayansu haka. Kaga za a iya samun tashin hankali. To shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar wannan abu. Ku duba fa, abu ne mai muhimmanci kamar ɗakin Ka'aba bai canza shi ba. Wannan ya nuna kenan ashe mai ilmantar da mutane ko mai wa'azi, mai kiran mutane su zo su kama addini, to akwai buƙatar ya riƙa bin su a hankali. Idan ya ce kowanne abu da suka saba dare ɗaya zai hana su, to za a iya samun matsala a samu tashin hankali. Za ka yi bisu ya ilmantar da su, su da kansu suka ga girman wannan abu, za su haɗu ya kamata a bar ta, za a koma kana. Wannan akwai malamai da suke sharhin wannan hadisi ɗin, wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a babin da'awa, wato a ɓangaren da'awa. Daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ake fahimtar irin waɗannan tadarruji, akwai abin da ake ce mai tadarruji, ka riƙa abin abu wato ɗaya bayan ɗaya a hankali a hankali, in aka hana kaza sai kuma a hana kaza. Wannan dai abu ne da ake fahimtar sa a wannan babi ɗin, abin da nake so in ambata kenan. Allah ya samu dace. Sannan yana ambata mana bayan yawa lokacin da Nawfal ya zo ya sami shi wannan Al-Muttalib Abu Sa'ad ibn Adi, ko wanda yake shine kawun Abdul Muttalib wanda ya zo daga Madina, sai ya zo ya sami shi Nawfal yana zaune a cikin Hijaz, wannan area da ake ce ma wato Hijaz Ismail. Sai ya zo ya same shi a wuri ma'a mashayikh Quraish, tare da shehunan Quraishawa, ma'ana manyan dattijan Quraishawa, suna ake nufi da mashayikh. Don ba malaman addini ake nufi ba, an ce nan ana nufin dattijan Quraishawa. Yawwa, fa salla Abu Sa'd sayfahu, yana ganin Nawfal shi Abu Sa'd sai zare takobinsa, ma'ana kenan za a yi baka tashi. Wa qala, sai yace wa rabbil baiti, na rantsa da ubangijin wannan daki, la in lam tarudda ala ibn ukhti arkahu, in baka maiwa dan yan uwata ba, ma'ana dan yan uwata Abdul Muttalib wanda yan uwata ce ta haife shi, in baka mayar masa gidansa da wurarensa da ya mallaka ba, la amkananna minka hadha sayf, zan tabbatar da wannan wato takobi a jikinka, ma'ana lalle zan dankara maka shi kuma an kashe ka da shi. Fa qala, a lokacin sai ce radattuha alayhi, shikenan to yaje na mayar masa. Duba wanda wannan taimako da ya samu, ba wani tashin hankali tun daga Madina mutum ya tago da mutum 80 ya zo ya taimaki ɗan ƴarsa, ga ƴan uwarsa, ƴan uwan ubansa sun ƙyale shi, suna ganin cewa abu ne na gida ba sai sun shiga ba. Fa ashhada alaihi mashayikh Quraish, a lokacin nan sai ya kafa shaida da dattijan Quraish, sai to ku shaida, ga shi shi ya karɓe masa abinsa, ga shi ya faɗa ya dawo da shi, kowa ya shaida, aka ce ya shaida, to wuri na sani, shikenan magana ta mutu. ثم نزل على عبد المطلب سنم يتوكى أولين عبد المطلب شيوى شيكا والناس أبو سعد سيتوكى أولين يوم أنا يتوكى يقانا فأقام عنده ثلاثا يذون أولين سقانا أكو ثم اعتمر سنم يأمره ورجع إلى المدينة سنم يقوم زوى مدينة ماذا مكتوى الحج ذا أمره ذا ما تنوى أن متاني سنعي domin suna kan addinin annabi ibrahim ne sun gurbata shi ne da bautar gumaka mun dai karanta abubuwa da dama a baya ko yawa ashe kenan da hajji da umara ba bakon abu bane a wurin su ba manzon allah sallallahu alaihi wasallam ne shine yazo a cikin shari'ar da yazo da ita yazo da maganar hajji da umara ba dama akwai hajji akwai umara amma an sake musu tsari an sake musu shari'a aka kuma sa dokokin da suka saba da suka hana abubuwan da ake wadanda ba daidai ba na jahiliya musamman da suke alaka da bautar gumaka to dai umara bayan ya kwana uku sai kuma ya koma Madina falamma jara zalika yayin da wannan abu ya auku kun ga ainihin lawfal ya ga iyaka sa ko cewa ashe fa ba komai zai iya tabawa ya zauna lafiya ba to sai wata dabara halafa lawfalun bani abd shams sai lawfal ya koma gun wato saura ɗan uwansa ƴaƴan abd shams abd shams wane ne abd shams dan uwan Hashim da Al-Muttalib da Nawfal ko na hudun su shine Abd Shams to sai Nawfal ya kulla wata dabara sai koma gun ƴaƴan Abd Shams sai ya tahalufi da su yayi alliance da su sun ce halafa shine ya kulla alliance cewa mu zo mu zama daya babu yaki da kanin mu kuma abokin gaban mu dade ne shine ma'anar tahalufi sai koma ya kulla yarjejeniya da ƴaƴan Abd Shams ibnu Abd Manaf ala bani Hashim su kullu gefe guda su zama dukkan bani Hashim ko ga dai ɗan uwa ne ko yau amma duk da haka saboda an yayyadi wannan yayi a wannan yayi a wannan yayi to za a iya tahalufat yajjejeni ya wannan su koma gefe suna gaba da waɗannan wannan su koma gefe suna gaba da waɗannan to sai aka gidan Nawfal da gidan Abd Shams kenan suka hada kai dukkanwa wato against wannan gidan Hashim ma'ana zama su ne abokan yakin su gidan Hashim kuma waye a ciki shine wannan Abdul Muttalib din wanda ya rage shine babba a ciki yawa walamma ra'at khuza'atu nasra banin najjar li Abdul Muttalib yayin da khuza'a suna ne na Harithat ibn Amr shi kuma daga cikin al-Azz yake wanda sune asalin al-Aws da Khazraj da suka ga taimakon da banin najjar suka yi wa Abdul Muttalib su kuma qalu sai suka ce nahnu waladnahu kama waladtumuhu mu ma mun haife shi shi Abdul Muttalib din kamar yadda ku kuka haife shi yana suna gayawa ana gayawa dangin uwar Abdul Muttalib cewa ku da kuka ganin kun haife shi har kuke tashi da mutum wajen 80 daga Madina ku tafi Makka don taimakon sa to ai mu ma mun haife shi wannan Khuza'a kabila ne daga su suka daga nan aka fitar da Al-Aws wal Khazraj Al-Aws wal Khazraj ne suke a Madina suke ba banin Najjar bane su kuma sai suke ce ma waɗannan banin Najjar to ai mu ma wannan dan naku Abdul Muttalib mu ma ai mun haife shi ta ina bari mu je fa nahnu ahqqu bi nasrihi mu muka fi tantanta ma mu taimake shi wa zalika wannan ku domin anna umma Abd Manaf uwar Abd Manaf minhum shi kuma daga gonsu take Abd Manaf shine wa uban Hashim da Nawfal da Abd Shams da Al-Muttalib yawa to tunda da ƴaƴan Hashim din nan wato dan Hashim din nan da ya rage shine Abdul Muttalib ku kun je kun taimake shi kuna hangen cewa ku kuka haifi uwarsa ta haife shi to mu kuma shi uban da ya haifi uban nasa ƴar mu ce ta haife shi kun gane wannan yawa tunda sai suka ce to ai mu ma za mu taimake shi kamar da kuka taimake shi yawa فنحن احق بنصره وذلك ان ام عبد مناف منهم فدخلوا دار الندوه سكه شيغا دار الندوه دار الندوه ولي جداني دا قصي ابن كلاب في cikin jikoki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya kafa shi دار الندوه gidane da aka aje kawai dan taro musallar bawa mafi yawan abubuwan su kamar yadda muka ambata a baya suna mai da hankali sosai wajen khitabi khitabi shine maganganu mutum ya tashi hudu ba daga cikin abinda ake gane namiji kuma wato tsayayye akan abu shine mutumin mai fasaha wanda yanzu nan zai sa mutane su canza ra'ayinsu zai muku tasiri tashi hudu banda za ta yi tasiri kan kowa mai kuka ya kuka mai tasirantuwa ya tasirantu kuma nan da nan a dau hukunci a dau mataki a je a yi wani abu to Laraba suna ji da irin wannan abu din da fasaha don haka suka yi wani gida usayya gina wani gida sunansa Darun Nadwa duk wani meeting anan ake zuwa a tattauna yadda za a yi zaman lafiya ko kuma yadda za a shirya yaki to shine suka je aka shiga Darun Nadwa وحالفوا بني هاشم معنى سكتهو سكتولو جماعة سوما سكتو سكت ظونا تعالدى وأن لم بتاني سكت ظونا دسو أكي تحالو في بني هاشم با نوفل يا جي بني عبد الشمس با سنجي تحالو في توسي وأن لم قزاء دا ماذا وأن كان بني النجاس سنتي مكاوى عبد المطلب سكتي تو أدول مما مجينة تي مكاوى بني هاشم سي أكي ولي تحالو في دين أكي ولي ألا يسن أدي يفك سيكما دان أكي مكاوى بني هاشم لازم من غاني وحالفوا بني هاشم على بني عبد الشمس ونوفل دون تيمكا واتو اكن بني عبد الشمس دكما نوفل وهذا الحلف الذي صار سببا لفتح مكة كما سياتي ونن حلف دا اكي ونن تحالف واتو حدن كاي دا اكي علاه تكانن وا كل اكي ابو سوسن تكانن قزاء دا بني هاشم yawwa da kuma ƙarin banin najjar da suka shigo yawwa to wannan tahalufin shine ya sabbaba har aka samu fatihu makka zamu zo mu ji yadda abin ya faru domin da ba ai wannan tahalufin ba da an samu matsala lokacin da aka yi wato fatihu makka zamu zo mu ji dalilin yadda kuma yadda abin ya kasance sai yake cewa wa min ahammi ma waqa'a li abd al-muttalib min umuri al-bayt shay'ani akwai abubuwa guda biyu manya masu muhimmanci da suka faru ga Abdul Muttalib a sha'anin gudanar da ɗakin Ka'aba shi yasa tarihin sa dole ya zama yana da alaka da ɗakin Ka'aba saboda waɗannan abubuwa guda biyu na farko shine hasur bi'r zamzam wa waqa'at al-fil abubuwa waɗannan abubuwa guda biyu sune tona rijiyar to ko a ce gyara ta da yatsar ta domin dama tana ne da kuma waqa'at al-fil da kuma abin da ya faru na wato kissar giwaye wanda muka santa asira wanda zamu ita zamu zo mu tattauna yanzu akai yace wa khulasatul awwal adunkule maganar farko ma'ana na farko maganar tona rijiyar zamzam annahu amara fil ma'umira fil manami wata nan yayi mafarki shi wa ayin zan ci Abdul Muttalib muke yawa Abdul Muttalib sai mafarki sai aka bashi umarni a mafarkin nan cewa ya tona rijiyar zamzam ووصف له موضعها اكو وصفتا مسا اين ذا يتونا فقام بحفر او يحفر جوكو اي لا فقام يحفر في ميكي في كاشي يفارا تونوهن واتو يلا تونوا فوجد فيه الاشياء التي دفنها الجراهمة يلا تونن لن سيسا مؤبوبوا لا جراهمة سكا بني سواء جراهمة kuma wannan mintan ba ko akwai wata kabila da tazo da aka same ta a nan Ka'aba asalin su daga Yemen suka zo ana ce musu al-Jurhum kabila ce da suka zo daga Yemen sun san Yemen zaka iya cewa nan ne asalin Larabawa saboda duk Larabawa mafi yawan kabilun Larabawa da daddu daga Yemen suka gangaro suka taho al-Jazirah al-Arabiyya har zuwa nan inda yanzu take Saudi Arabia da sauransu duka waɗannan Larabawa mafi yawan asalinsu daga Yemen suke yawa sannan da mun karanta a farko inda yayi magana akan bani qabil nan Arab Qahtan Arab Musta'ariba waɗannan wanda malamai suka kakkasa Larabawa zuwa gare su to daga nan suke to Jurhum daga nan suke to lokacin in ban manta ba ma kai ko za mu zo kila mu je a nan gaba Annabi Isma'il alayhi salatu wassalam lokacin da ya girma mun san Annabi Ibrahim mun yi magana cewa Annabi Ibrahim ya zo ya bar Isma'il tare da uwarsa a ina daidai Ka'aba zai koma Palestine mun ina jini wannan zancen ko yawwa to a zaman da suka yi da shi da mahaifiyarsa bayan ya girma da ya girma ya buƙaci aure lokacin nan su waɗannan Jurhum ɗin sun taho daga Yemen sun zauna a nan Ka'aba to sai aka ɗauki ɗaya daga cikinsu aka bashi ya aure mun gane yawwa asalin alaƙa take nan da sauran ƙabilun Larabawa to a lokacin a tarihin su akwai wasu abubuwa da suka binne a wani rijiyar Zamzam ta asali ko inda ruwan Zamzam ya riga bugowa da asali a zamanin Annabi Isma'il, sun tona wasu abubuwa sun binne su. To shine a lokacin da shi Abdul Muttalib yazo tona rijiyar Zamzam a inda take, sai fito da waɗannan abubuwa da waɗannan jarahima. Jarahima jam'i ne, yawwa, na jurhum, yawwa, jurhum in za a yi jam'i sai a ce al-jarahima, yawwa. To shine sai ya samu waɗannan abubuwa hina laja'u ila al-jina'i, lokacin da suka fake zuwa lokacin da aka koro su, suka yi akwai wasu yaƙoƙi da aka yi a baya aka koro su suka wato fake a wannan wuri din. Waɗannan abubuwa da ya samu shine as-suyufu ta kubba wa duru' da kuma silke na yaƙi wal ghazalain min az-zahab da kuma kayan kadi ko kuma ala surar ghazal kaman abin nan ya sunanta barewa kaman surarta ta amma kuma na zahab na zinari, yawwa. Fadriba al-asyaf ko fadraba al-asyaf baban lil ka'bati, sai dauki waɗannan ta kubba din sai ya sanya su sune wato a jikin kofar Ka'aba. In kula a jikin kofar Ka'aba da akwai ta kubba haka guda biyu, ɗaya wannan yayi wannan ɗaya yayi na. To asali Abdul Muttalib shine ya ɗauko shi daga cikin wannan kaya da jurhum suka binne su da ya zo to nan Zamzam ya kwakwalo su, shine aka sa su a jikin Ka'aba din, tarihin su kenan. Wa daraba fil babi al-ghazalain, sannan ya sa waɗancan abinda ya samu na zahab na zinari na ghazalain su kuma ya sa su wa aqama sikayata zamzam lil hujjaj, su kuma su ma ya sa su a jikin waɗannan ta kubba ɗin, sannan kuma ya maida wurin ya sa aka samu wurin da za a riƙa shayar da alhazai ruwan Zamzam. Ma'ana maimakon tunda an tona rijiya dole a buɗe wuri da za a ajiye domin duk wanda ya zo shan Zamzam daga cikin alhazai a riƙa ɗiba ana bashi. Walamma badat bi'ru Zamzam, yayin da rijiyar Zamzam ta bayyana, naza'at quraishun Abdul Muttalib, kun ga kowa yana son falala da kansa, sauran quraisha sun ce ah kai ya za a yi kai kadai za ka tafi da wannan falalar bayan ya tona rijiyar, sun ga suka ce ai ba zai yiwu ba. Wa qalu lahu, sai suka ce ashrikna, ka sa mu yi tarayya da kai wajen wannan falalar da ka samu ta kula da Zamzam. Fa qala, sai qala, sai yace ma ana bi fa'ilin, ai ba zan yi haka ba kuwa, kace a ba zan yi ba, ai ba zai yiwu ba, ba za ka tafi ba, dole ku bar min abuna ne na samu abuna, kuma ku je abinda ku sa, ku je da abinda ku samu. Hadha amrun khusistu bihi, wannan wani abu ne da aka kebe ni da shi falala ta ce. Falam yatrukuhu hatta kharaju bihi lil muhakama, suka kikale shi basu bar shi ba har suka fita da shi wurin muhakama. Muhakama shine akai mutum kara, ila kahinati bani sa'd, aka je da shi wurin bokar kabilan bani sa'd, mun san kuma nan kuma akuma jahiliya ko yawwa, in aka tashi hukunci da ma sai aje gun boka, akwai boka ayi da suke da su a wancan lokacin, sai aje a ce to ga wane yayi kaza, wane yayi kaza, ko wannan yana da awar kaza, wannan yana da awar kaza, wane ne mai gaskiya, sai a koma gefe a saurara. Shi bokan nan can sai wani surutu, sai wani surutu, sai mai kula da shi sai ce ai ya fasara abu kaza shi ake nufi, ko kuma aje gungunki. Wasu harkar bokan iri-iri ne, akwai wanda yake bokancin su da gunki suke yi, sai aje gungunkin a tambaye shi, shi mai kula da gunki shi ne mai fassara abin da wannan gunki yake fada. Wani lokaci ana cewa wai an ji wani sauti ya ce kaza, ya ce kaza, wani abin yana da kabilu da dama tun kafin musulunci, kafin ma Larabawa kai duk suna da waɗannan irin aƙidu, har Yahudawa da zamuna da suka zo suna da wani irin nasu abin nan na irin wannan ana ce musu Urim and Tummim, in suka haɗu suna zuwa wurin sai a samu wani kamar malaminsu sai zauna ya shiru ba zai magana ba, yana da wani silke ya sa a nan ƙirjinsa, to sai a yi magana, suna magana da wannan silken da yake ƙirjinsa, wai shi zai ba su amsa kamar yadda Larabawa suke a wurin guma kansu. To a lokacin nan wai shi mai fassara maganar gunkin shi zai gaya musu ai wane ne da gaskiya, yawwa, ma'ana tunda shi yayi da'awar falalar Zamzam da kula da shi da ita da kuma ba da ruwan ga alhazai nasa ne. Su kuma Qurayshawa da suka ya samu wannan ɗaukaka suka ce a ba naka ne kai kaɗai ba, dole mu yi tarayya, sai ce a ba zai yiwu ba. To shine aka tafi wurin muhakama, muhakama shine akai ƙara wurin kamar a ce akai shi kotu, amma kotun kun ji ga irinta. ولم يرجعوا حتى أراهم الله في الطريق ما دلهم على تخصيص عبد المطلب بزمزم، yace ba su dawo ba har sai da Allah madaukaki akan hanyar tafiyar su ya nuna musu cewa wani nuna musu wani abu da yake nuni zuwa ga cewa Abdul Muttalib shi yake banta da wannan falala. Ma'ana akwai kisoshi da dama da mutane suka rubuta, wani lokacin wannan malamin ba komai yakan ambata ba saboda wasu ba su da abin nan sanadi da ya tabbatar da su wato sahihi, shi yasa yakan ce a dunkule sai faɗi wani abu dan su sun faɗi wasu kisoshi na wata mu'ujiza da ta faru da take nuna cewa Abdul Muttalib shi ne ya cancanci wannan wuri ba sauran Qurayshawa ba. Yau shi yasa ya ku iya takaita ne ko a nan ya yake abu babu a nan gaba ɗaya. To ina jin wasu ne suke aiki don su cire duk abin da ba shi da wani sanadi wato ingantacce. Yawwa na yace wa hina idin nazara Abdul Muttalib, wannan ma babu abunku. To kenan dai wasu sun dace da na wasu ba su dace ba kenan ko. Tayyib almuhim wanda aka samu akwai kowanne din ina ga zai fi zai zama ƙari, in akwai abin da yake bai inganta ba sai a bayanin cewa bai inganta ba. Na wato an cakku da zancen an faɗe shi a baya. To wannan ya nuna littafin yana buƙatar wani aiki kenan, dan a ma'ana maka tadidi ba dan me shi ya rasu ba da ya fidda nuska guda ɗaya shi yau shekara sau uku ne ko biyu da rasuwa. Allah ya gafarta masa. Yace wa hina idin nazara Abdul Muttalib la in ataahu Allah 10 abna, to a lokacin ne da yaga wannan shi Abdul Muttalib da yaga wannan tashin hankali da Quraysh suke so su jawo masa ne akan sai ya hada su wajen samun falalar hidimar Zamzam, sai wa Allah alwashi ya bakance shine nazara dizzal. Yau sai alwashi ya bakance yace in har Allah ya bashi ƴaƴa guda 10 sai ce wa balagu an yamna'uhu, suka kai matsayi da karfin da za su iya tsare shi, shine ma'anar yamna'uhu ba za su hana shi ba, ana sun sa hana wasu su cuce shi. Yawwa yace la yanharanna ahadahum inda al-ka'bati, cewa sai ya soke ɗaya daga cikin su ya yanka shi wato a Ka'aba. Yana nufin ƴaƴan nan nasa 10 yayin alwashin cewa in Allah ya bashi ƴaƴa 10 kai zai dauki ɗaya daga cikin su ya yanka shi a wurin Ka'aba domin Allah madaukaki. Haka jahiliya haka. Yau za mu zo mu ji yadda abin ya gudana. Wannan shine falala ta farko da Abdul Muttalib ya samu dangane da abin da ya shafi ko al'amura nan masu muhimmanci da suka shafe shi dangane da abin da ya shafi wato ɗakin Ka'aba. Wa khulasatu thani, a dunkule abin da ya shafi matsala ta biyu, dama an ce mana akan abin da ya shafi Zamzam ne da kuma me waqa'atul fil. Yawwa rigimar da aka yi ko kuma abin da ya faru na kissar giwaye shi ne abu na biyu da ya nuna falalar Abdul Muttalib da kuma wato Allah madaukakin cewa akwai wani abu da Allah yake nufi da wannan zuriyar tasa. Mun gane duk da cewa cikin jahiliya ne, to amma tunda Allah madaukaki yana shimfiɗar zuwan annabinsa ne Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam, shi yasa waɗannan abubuwan mamaki suke faruwa ga wannan kakan nasa. Kun ga da maganar Zamzam ta fito daga gidansu, to har yanzu Ka'aba din nan a matsayinsa na shine dattijo da yake kula da wannan wuri ga Zamzam da sauransu, akwai wani abu da zai kula zai faru shi ma, shi zamu karanta yanzu na kisar giwaye da suka zo daga Abraha kamar da zamu ci. Yace wannan shine a dunkule al'amari na biyu din shine anna Abraha tasabbah al-Habashi. Abraha wakili ne, na'ibi ne ko kace gwamna ne na An-Najashi. An-Najashi shine sarkin ko emperor na Ethiopia kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma har kamar yadda ake cewa Fir'auna a Misra. Yawwa lokacin da wannan bawan Allah yake jagoranci a Ethiopia, to yana da na'ibi wanda yake wakiltarsa amma a Yemen. A Yemen yawwa wasu in suna zancen wannan kissar ta zuwan filin abin nan giwaye sukan ce Abraha ya zo ne daga Habasha, ko ba daga Habasha ne ba yake ba. Abraha gwamnan Najashi ne amma a Yemen. Yawwa kasancewar Yemen ta fi kusa da ɗakin Ka'aba, ta fi kusa da Makka, kuma kenan karfinsa zai fi sai tsara kokarin sai tsararsa ya mamaye za ta fi kan wato daga Yemen wato ya zo ya mamaye abin da yake ganin zai iya mamayewa ba wai daga Habasha ba. Yawwa to shi wannan Abraha din shine na'ibin Najashi a Yemen. لما رأى العرب يحجون الكعبة يعني عندي إذا لا ربا وصنا أين حج زوا بكعبة وصنا زوا لكن كعبة صنا أين حج بنا كنيسة كبيرة بصنعاء سيجينا ونتشوشي كاتو دونسو كيرتاني حبشا داما أتاريه تان دي سن دي لكربة كيرتانشي galini da kiristanci ya dade cikin sa domin romawa da suka zo nan wurin suka kafa sansani kuma suka ja hankalin wato mutanen da suke wannan wuri suka karbi wannan addini to a yaki yake in ba kuma ta ba mun ambaci mun karanta a wannan littafi din cewa shi wannan shugabannin Habasha ya tura wakilai area Yemen har suka yaki mutanen shine asalin su ma karbar su ga addinin kiristanci yawa to a lokacin nan da ya ga mutane suna zuwa Ka'aba suna bauta suna aikin haji sai ya gina wani coci kato a garin Sana'a Sana'a babban garin Yemen har zuwa yau kuma sunan sa kenan Sana'a yana nan wa arada an yasrifa hajj al-arab ilaiha sai nufin wato abin da yake so shine wannan muhimmanci da Makka take samu dan me za a rika zuwa Makka ana aikin haji din da aka ce ana aikin haji mun san akwai wani tasiri da kuma fa'ida da mutanen gun suke samu ko ba haka bane yawa za ka ga cewa Allah madauki ya habaka musu da tallin arziki saboda saukar baki din nan da abincin da za su ci da duk abubuwa da za su yi a wurin zai sa yan kasuwar wurin su tumbatsa su ci gaba a kasuwanci kaga wannan duk wanda yake mulki a wani wuri zai hassadar wannan abun sai ya kamata a ce wurin sa ake zuwa ai wannan aikin hajin ba wato inda ake din nan yanzu ba to shine sai gina wannan coci kato yana son ya jawo hankalin mutane su bar Ka'aba su koma suna bauta a wurin sa suna zuwa haji wa sami'a bi zalika rajulun min bani kinanata sai wani mutumi daga cikin bani kinana daga cikin larabawa kenan ko yawa wanda ba kirista ba amma kuma aka ce musulmi ba ma'ana dai daga mutanen jahiliya a lokacin mutanen Makka fa dakhalaha laylan sai ya je ya shiga wannan cocin da daddare falatafa qiblataha bil'adirati sai bayan gida ya ɗauki bayan gidan ne ya kwakkwaba shi a ɓangaren Ka'aba abin nan alƙiblar wannan cocin nasu ya babbata shi da kashi tsokana kenan ko me za a ce to amma kuma kare wannan kare martabar Ka'aba ne yawwa yana ganin dan me za a zo a yi kishiya ga Ka'aba za a zo a jawo mutane zuwa ga wannan kuma sannan wani addini ne ba na iyayensu da kakanninsu ba shine ya je kashi ya shashafa a wuri walamma alima abrahatu bidhalika sara zaibuhu yayin da abraha ya samu labarin ga wanda ya wannan shine a fushinsa ya tashi wa sara bijaishin aramram yayi wani gagarumin wata gagarumin runduna ya hada ta adaduhu 60,000 jundi ya taho da shi da rundunar da take dauke da wato sojoji 60,000 soja 60,000 haka ya taho da su ila al-ka'bati li yahdimha domin ya samu labarin cewa dai ne ga cikin banu kinana daya daga kinana daya ne daga cikin sunan wato sunan ne daya daga cikin jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a nasaba su da muka karanta ko yawa sai ne ya san wani ne daga cikin larabawa ya zo ya kawo musu wannan rigima ya tsokane su to da haushi ya kama shi shine tashi da shi da sojoji kimanin 60,000 suka nufo dakin Ka'aba cewa to shikenan dama ya gina wancan coci ne domin mutane idan duniya ce take jan su da kawa da ado sai su zo su ga cocin su sai su daina zuwa can su rika zuwa ba cewa zai yaki mutane ba kuma wannan kashin da aka yi masa aka shafa masa ya tsokano wani abu bari ya zo rushe Ka'aban ma shikenan ma duk a huta gaba daya kaga sai a koma wurin su yawa yake cewa waqtara li nafsihi filan shi din sai ya zaba makansa wato wata giwa min akbar filati wanda tafi kowace giwa da suke da su a lokacin girma wa kana fil jaishi 9 fiyala a cikin wannan rundunar tasu da suka taho akwai giwa guda 9 au 13 filan ko kuma giwa guda 13 akwai sabani guda 9 ne ko guda 13 giwa ne da ta wa wasala sayrahu ya ci gaba da tafiyar sa hatta balaga al-maghmas har ya je wani wuri da ake ce maghmas maghmas wa hulaka abba ajishahu atan yakinsa wato rindinar sa sosai shine abba ita na je su yakinsa su ma'ana ta dai da hayya wa hayya filahu shi kuma ya kara kinsa da gyara da shirya wato giwar da yake kai wa tahayya lidukuli makkata sai kinsa za a shiga makka za a yi abin da za a yi wato zai rusa ka'abar nan tarihin nan